نعم. عليكم السلام ورحمة الله. آمين. 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 تندمي؟ دي تفيا زوا كوكوتو. نعم. Wato Allah maɗaukakin sarki ya ce matafiyi da mara lafiya wajibinsa shine yayi azumi a waɗansu lokuta kwanaki daban, na haka an halatta masa ya ajiye azumi. Wannan ajiye azumin dole ne sai ya ajiye azumi, yanda idan bai yi idan yayi azumi a halin tafiya ba shi da azumi, ko kuma ba shi da ladan azumi, dole ne sai ya ajiye azumin, ba dole ba ne. Ya halatta mutum ya ajiye azumin sa, domin ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya a cikin watan Ramadan daga Madina zuwa Makka, ya yi azumi har sai da ya je waje da ake cewa Usfan. Al-Usfan yana nan, in kuna tafiya Makka daga Madina za ku gansa wajen kilomita 76 ne kafin ka kai Makka. Ana wani akan tudu yake, a nan ya ajiye azumin nasa, ya yi umarni kan cewa kowa ya ajiye. To kaga tsakanin Makka da Madina ya yi tafiyar sai da ya kwana 10 yana azumi, kaga ya yi azumi a halin tafiya ko da ya yi ba. Sannan kuma daga baya kafin su kai Makka ya ce kowa ya ajiye, ya sha a cikin tafiya ko da ya sha azumi ko bai sha ba, kaga dubin ya yi. To sai dai malamai suna saɓani wanne ne ya fi, mutum ya yi azumi ko ya ajiye. To shi ne mafi malamai sun yi saɓani da yawa. Wani ƙauli wanda yake shi ne mafi tsakatsaki shi ne ya ce wanda ya fi sauƙi ga mutum shi ne ya fi lada. Idan shan azumin shi ne ya fi maka, to ka ajiye, in kuma yin azumin shi ne ya fi, to ka yi. Amma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi rawaito ya ce baya daga cikin nagarta kai azumi a cikin tafiya, laysa minal birri siyamu fi safar, wannan ga wanda azumi yake gala bai tashi ne, tunda ai ana cikin tafiya ne. Sai aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga wani taro, sai ya ce menene? Aka ce ai wani ne azumi ya sanya shi har ya suma, an lullube shi ana masa fifita din ya farfado, sai ya faɗi wannan hadisi ya ce baya daga cikin aikin nagarta mutum ya yi azumi a cikin tafiya. To ba wai wannan yana nuna kan cewa duk azumi a cikin nagarta tafiya ba nagarta ba ne, a irin azumin da zai sa mutum ya shiga cikin irin wannan hali. Amma in ban da haka, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi a rana mai tsananin zafi, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Rawaha, ya ce a hadisin Anas kai ya ce na ganmu a rana mai tsananin zafi, wa ma minna sa'in illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abdullahi bin Rawaha, babu mai azumi a cikinmu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi bin Rawaha. Kuma haka ma hadisin Hamzat bin Amr bin al-Aslami ya ce ya rasulullah, ni ina azumi kuma ina yawan azumi ba na karyawa, zan iya azumi a cikin tafiya? Ya ce in ci ta fasu wa in ci ta fa'afu, in ka so ka yi azumi in ka so ka karya. To alaikum salam. Wato idan ya je miƙati sai bai ɗauko niyya ba, sai ya so ya shiga jirgin ƙasa. A jirgin ƙasa daga an tafi minti 7 daga tashin jirgi, minti 7 daga tashin jirgi ike zuwa daidai daura da miƙaƙi to daga nan mutum zai yi labbaik Allahumma lam dama kana shiga za su gaya maka bayan minti bakwai za a zo daidai miƙaƙi saboda haka ko ba a faɗa ba ka duba agogonka minti bakwai na yi sai ka ce labbaik Allahumma labbaik to in ya faɗi wannan ya yi amma abinda yi nakan ce ma mutane masu bin jirgin ƙasa ko masu shiga jirgin sama su tafi Jidda idan mutum zai yi umra to ya je miƙaƙi yayi wanka wato yayi wanka ya sanya ihramu zai iya sanyawa tun daga hotel sannan ya je miƙaƙi yayi sallah ya ɗauki harama daga nan yayi niyya tun daga miƙaƙi ya ce labbaik Allahumma labbaik umra sannan sai ya tafi tashar jirgin ƙasa ya shiga jirgin ƙasa ko kuma ya tafi tashar jirgin sama ya shiga jirgin sama ya tafi tunda in mota ce ita ce za ta kai ka har miƙaƙi sannan ta wuce amma daga jirgin sama da jirgin ƙasa duk ana cewa ka iya hawa in aka zo daidai daura da miƙaƙin sai ta labbaika to maimakon ka haka ka je ka ɗauko mana tun daga miƙaƙin sannan ka je ka shiga cikin jirgin ko ka je ka shiga cikin jirgin ƙasa na'am alaikum salam wannan ya ce meye hukuncin yin sajiri a jiki masu ƙara ko rage wani abu daga jikinsu da masu yin wani abu da ake kira da microblading a girarsu ko masu carving ni kuma ina da wani tabo ne a goshina da na ji ciwo kuma ba na jin daɗin ganinsa don haka nake so in je a cire min shi shin malam ya halarta microblading shine wani abu da ake yi na tsawon watanni wanda ake zana shi a gira ko ba zai fita ba har sai lokacin ya yi to abubuwa wanda yake na ado na jiki in na canza halitta ne bai halitta ba kamar shi kansa wannan microblading na gira tunda ana cire giran ne sai a sanya wani chemical wanda yake zai tsaya har zuwa wani lokaci shi ma duk bai halitta ba tunda yana daga cikin annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta amma dangane da tabo wanda za a iya kawar da shi idan mutum yana da wani wato in mutum yana mutum ko mace suna da wani abu wanda yake na aibi a jiki za a iya gyara shi da wani abu za a iya gyara shi kamar yadda aka yi ma sahabi da hancinsa ya gutsire ya sa aka yi masa hanci na zinare aka sa masa zinare don ya ɗanfi kama da fatar jiki bisa baƙin ƙarfe to su a lokacin irin nasu dabara kenan to amma yanzu akwai dabaru da ake yi wanda ake kawar da munin halitta da yakan zo saboda wata cuta ko wani rauni ko makamancin wannan to in irin wannan ne babu laifi wallahi ta'ala a'lam na'am na'am wato idan mutum in dai mutum bai yi ba har aka wuce miƙaƙi to dole sai ya yi yanka kuma irin wannan ta taɓa samuna ni har sallan ma na yi na sa harami na yi sallah na zauna na kalli ina sauraron kawai a ce lokaci ya yi sai bacci sai kawai naga ana sauka a cikin jirgin ƙasa a cikin jirgin sama to haka dole hukuncin ƙetare harami ya zo dole sai an yi yanka to idan mutum in yana gudun irin wannan zai iya ɗaukan haramin tun kafin a zo miƙaƙin ko daga ƙasar kamar alal misali daga airport ɗin mutum zai iya yi don babu laifi mutum ya ɗauki ihrami kafin miƙaƙi bayan miƙaƙi ne ba a yi amma kafin miƙaƙi ya halatta akwai sahabbai da suka ɗauki harami daga baitul maqdis suka ɗauki harami daga can to na sai ya ce ma in yi a cikin mota ne sai aka wuce bai yi niyya ba sai ya ce ma direba da Allah a koma ban yi niyya ba ko kuma motar sa ce sai ya koma ya dauko miƙati ba ya dauko niyar daga miƙati babu laifi wannan wai idan mutun yana azumin litinin da alhamis to wannan litinin mai zuwa dab da shiga ramadan ba laifi eh litinin ay 28 ne azumin da aka hana yawmushak shine ranar laraba wanda zaki iya zamantowa ramadan zaki iya zamantowa 30 ga sha'ban amma litinin da talata duk ba rayuwar shak bane sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu ramadan bi sawm yawmin aw yawmayn kada ku gabaci azumin watan ramadan da azumin wuni ɗaya ko wuni biyu ana dabda ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu makruhi ne in ya zamanto ranar shakka ne kuma wannan haramu ne amma idan mutum ya yi babu laifi sai dai makruhi ne saboda gudun kar mutum ya zamanto zari'a ga yin azumin yawmu shak na illa sai dai idan mutum yana da azumi wanda yake ya riga ya saba da nafilar sa da yake yi na'am idan mutum ya yi ma ya biya wa mutum aiki hajji yana da lada mana yana da lada ya ɗauki nauyinsa ya taimake shi kan ya aikin farilla sana ce ba shi da lada yanzu in ka ba mu mutum riga ya rinka sallah da ita sai a ce ba ka da lada shi in dai cewar watakila so ake a gaya masa ba shi ne yake da ladan hajjin ba su ne suke da ladan hajjin amma ba a ce ba shi da lada ba tunda in ya biya musu ba zai biya musu ne a kan su aikin hajji ba su yi masa ba ko ba haka ba musamman ma in na farilla ne za su sauke faraminsu ai ya taimake su Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaka ma juna a kan ayyukan nagarta saboda haka akwai lada duk wa kullu ma'rufin sadaka dukkan wani aiki na nagarta sadaka ne wani aiki ne na nagarta ya yi gaba na'am zamana minu game da yin sahur wato ana yin sahur kafin wato a sahur dai yana daga cikin sunnonin azumi kuma albarka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bambanci tsakanin azuminmu da azumin ahlul kitab shine aklatu sahur cin abincin da muke na sahur kuma ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka nan ma'ana biyu ne wato a cikin cin abincin sahur yana da albarka a cikin yin sahur din shi ma akwai albarka saboda za ka tashi a sa'ar karshe da Allah yake karban addu'o'i to wannan sa'ar da Allah yake karban addu'o'i ita aka fi so tsakanin kiran sallah da sahur kamar yadda ya zo a hadisin Zaid ibn Thabit da ya sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam gurgurdan yadda za a karanta aya nawa aya 50 muka lissafi wata ran a nan wajen karatu muka ce minti nawa minti 15 amma gaskiya a irin karatun a hankali ba na ce muku wannan lissafin Allah ya ji kan malam da ta hakan gwarzo rahmatullahi alaihi a lokacin da don su suka asfasa bayani daga malamai wanda ake a SAS cikin azumi kullum da daddare a nan ya ce shi ya ɗauki ƙur'ani tun da ya karanta hadisin ya ƙiyasta ya ga lokaci nawa zai ɗauka karanta aya 50 ya ce minti 15 to wannan sai ya nuna kan cewar ka yi sahur ka gama ya zamanto tsakaninka da kiran sallah minti 15 kuma a kula na sanar da jama'a cewa a daina dogaro da as-salatu khairun minan nawm saboda rudani da mutane suka samu akan as-salatu khairun minan nawm a wani kiran sallah ake sahihin magana sunna abinda ta tabbatar a kiran sallah na biyu ne kafin ar-ramli malamin shafi'iyya na karni na shida ya mutu shiga 1771 da ya kawo fahimtar cewa a kiran sallah na daya ne a kiran sallah na cikin dare ake yin ta kuma su as-sana'ani ne subulu salam ya bi shi Sheikh Nasiruddin al-Albani a tamamin minna ya bi shi duk suka tafi akan har ma ake bada'a ake nuna cewa yi a kiran sallah asar a kiran sallah na as-salatu wanda ake yi bayan hudowa al-fajr bid'a ne bayan kuma shine hadisi suka nuna daidai daga cikin hadisan wato duk kun ga mushkilan a hadisin abu fassara abu mahadisin abu mahzura ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abu mahzura yace idan kana cikin kiran sallan farko na asuba to idan kace hayya ala salah hayya ala salah kace as-salatu khairun min an-nawm kiran sallan farko na asuba to wajen fassara farko din sai aka yi ne waɗansu suka dauka kiran sallar dare ne shi ko kiran sallar asuba ai wanda ake yi ne bayan hudowa al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce shi kiran sallar bilal daga dare yake yi domin mai yin sallah ya tsaya mai bacci kuma ya tashi ma'ana mai yin sallar tahajjud ya tsaya don ya sahur mai bacci kuma don ya tashi kaga ya ce wannan fa inna bilalan yunadi bilayl kiran sallar dare ne shi ko ibnu ummi maktum baya kiran sallah sai al-fajr ya hudo an ce masa asbahta asbahta sai ya kiran sallah to wannan kiran sallar na farko da ake nufi shine kiran sallar da ake bayan shigar lokaci ko abin da zai nuna wannan shine hadisin Aisha a cikin Bukhari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yaji kiran sallar farko na asuba sai ya tashi raka'a guda biyu khafifatai kiran sallar farko haka take idan sami al-adhan al-awwal min al-fajr qama fa salla raka'atayn sai tashi sallar raka'a idan sai raka'a ta al-fajr ta kira shi kiran sallar farko haka ta kira shi kaga ta fassara hadisin ta kiran sallar farko da ake nufi shine kiran sallar as-salatu to me yasa aka ce masa na farko wanne ne na biyu na biyu iqama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin kiran sallah biyu kowanne sallah kiran sallah biyu akwai nafila ya kirawo kiran sallah kiran sallah ya kira iqama kiran sallah to da haka kiran sallar farko yana nufin shine wanda ake bayan as-salatu shine kiran sallar farko na asuba kiran da ake lokacin shigar sallah kuma wanda yake komai ma bayyana wannan shine hadisin Abdullah ibn Umar a cikin Al-Jami' na Ibn Wahab wato ne mamaki Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ga wannan littafi a rayuwarsa amma babu wanda yake baya wahami baya zuwa masa sai ka dauka shi Al-Jami' na Ibn Wahab bai dade da fitowa ba amma tun yana a rubucensa da hannu Sheikh Nasir yana yawan daukan bayanai daga cikin sa to a ciki ya bayyana a bayyane cewa Abdullahi ibn Umar kuma inda Nafi ya tsara yace Abdullahi ibn Umar ya kasance idan al-fajr yake to sai ya kiran sallah in yayi kiran sallah bayan ya ce hayya ala al-salah sai yace as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm haka ibn Umar yace idan al-fajr yake to kaga sai fada a bayyane yace sai yayi kiran sallah a cikin kiran sallar sa yace as-salatu khairun min an-nawm wannan bai sai zaman to mana hujja ba haka ibn Umar yake haka ibn Umar yake kuma hadisin Maimun ibn Mahra Maimun ibn Miqdam ibn Shuraish hadisin al-Miqdam ibn Shuraish yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan sami'a at-taswib salla raka'atayn idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji at-taswib at-taswib shine as-salatu khairun min an-nawm sai ya salla raka'a raka'atayn al-fajr kenan duk waɗannan hujjoji ne saboda haka babu dalili amma an zo an rudar da mutane saboda haka masallatai sun kasu kashi biyu waɗansu su yi a kiran sallar farko waɗansu su yi a na bayan fitowa al-fajr shi yasa tuntun nakan ce ma mutane ku daina aiki da as-salatu khairun min an-nawm ku yi aiki da app ko da agogo ko da kalanda ku yi aiki da app ko da agogo ko da kalanda to idan a kalanda an ce al-fajr zai fito karfe 5:32 a karfe 5 da rabi to karfe 5 da kwata shikenan ka gama cin abincinka kaga kai daidai yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gurgurdan yanda za ka karanta aya 50 an fahimta mana ni shikenan wannan bayanin da kuke cewa na rubuta insha Allah shikenan sai ku rubuta ku kawo sai mu duba mu gani amma waɗannan Ibn Rajab in kuka bibiya hadisan a cikin Fathul Bari na Ibn Rajab biya ka kawo su na to wannan yake tambaya ta ana bi na azumi hudu na shekarar da ta gabata kuma nace sai lokacin sanyi zan rama kuma a lokacin na samu juna biyu ban samu na rama ba kuma sai Allah ya kawo cikin cikin sai Allah ya kawo cikin ma ya zube nayi jinya na warke yanzu kuma ina da wani cikin ga azumi ya zo kuma wallahi yanzu ma ba zan iya ba ko ajiya a asibiti na kwana aka samu ruwa malam yanzu ya zan yi malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin eh ai kina da uzuri sai dai kin gaskiya da kika ce zaki jinkirta azumi sai sanyi ya zo bayan kina da ikon kirama kina da lafiya baki da ciki wannan jinkirtawar da kika yi ba za a dauke ta uzuri na akan cewar wato babu laifi akan jinkirin da kika yi ba saboda haka kwanaki guda hudu nan da baki azumi ba idan kika tashi rama su a kowace rana zaki ciyar da miskini daya bayan kin rama haka fatuwar Abdullahi ibn Umar take haka masabar Malik take cewa mutumin da ya jinkirta ramuwar azumi har wani Ramadan yazo ba tare da uzuri ba to yayin da zai rama sai ya ciyar da miskini a maimakon kowace rana daya mustahabbi ne mustahabbi ne haka aka fi so saboda haka yanzu da wani cikin ya zo miki ba za ki yi azumi ba jiya ma kina asibiti Allah ya baki lafiya abinda ya kamata sai shi wannan azumin da zai zo sai ki yi lissafi in kin kasa azumi sai ki ga kwanakin da kika yi bayan kin haihu kin samu karfin da za ki yi azumi sai ki rama waɗannan kwanaki a hankali su kuma waɗannan kwanaki hudu in kika tashi rama su tare da kowane rana da kika rama ki ciyar da miskinai guda shida wannan duk ba wai akwai uzuri ba ne da zai sa mace a ce to yanzu kawai ki daina azumi ki je kawai ki ciyar wanda yawanci shine fatuwar da suke ta nema ba a haka ba a ciyarwa in dai mutum yana da iko ya yi azumi sai wanda yake ya kai girma na ba zai iya azumi ba ko kuma yana da rashin lafiyar da ba a tsammanin waraka na malawa duk azumi ya miskini shida me ya kawo miskini shida ta ce da miskini daya miskini shida na ce miskini shida na ce me kawo miskini shida to kun gani to waɗansu sun ji ɗaya waɗansu sun ji shida waɗanda suka ji ɗaya su suka ji su ne daidai wanda suka ji shida kuskure ne kuskure ne in haka na faɗa na yi kuskure in kuma ba haka na faɗa ba su ne suka ji to sun ji kuskure a kowane rana zai ciyar da miskini ɗaya mudu biyu na ɗanyen abinci inda fasfe ne kuwa abincin da mutum zai ci ya take cikinsa to da miya da nama ko wake da shinkafa da mai da yaji na'am alhaji awul na'am wanda duk ya jinkirta kiran sallah sai da ana kiran ya jinkirta cin abinci sahur har ya kai ana sai da azai har sai da ake as-salatu kuma as-salatin da yake yake dacewa da daidai lokacin hudowar al-fijr to wannan yayi ganganci kuma sai ya rama wannan rana duk wannan asar da aka ruwaito al-ihtiyar shine kada mutum yayi wannan kuna gani dai wannan hadisin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam Abu Zaid ibn Thabit yace nayi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Ramadan sannan muka fita sallah sai aka tambaye shi nawa ne tsakanin suhur din da kuka yi da kuma lokacin da kuka fita sallah lokacin hudowa al-fajr yace gurgurdan yanda za a karanta aya to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne dukkan alkhairi yana cikin bin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya akan yadda aka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma tsakanin indai al-fajr bai hudo ba ya halatta ka ci abinci tunda alqur'ani cewa ya fakulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai yankin wato farin zare yankin farin da hudowa al-fajr ya bayyana a gare ku daga yankin duhu na gare shine hudowa al-fajr wanda yake al-fajr na daga wanda yake na gaskiya ba na ƙarya ba na'am ababa a raji bello zai cin daje shi daga addu'a sahur ban san akwai wata addu'a ba ban taba jin an ce ana wata addu'a ba ababa wajen buɗe baki dai ana addu'a amma wajen sahur wai da nace fa in tasaharu fa inna fi sahur baraka akwai albarka a cikin sahur ina nufin lokaci ne mai albarka kaga ai idan mutum alal misali yace shi zai ci abinci da daddare kawai ya kwanta ya ci tuwon sankasa kamar yadda suke cewa ya ci tuwon sankasa ya kwanta ba zai tashi sahur ba to haka bai samu albarka ba amma da zai ce zai tashi don ya sahur a ƙarshen dare minti 15 kafin sallar asuba ya yi sahur a lokacin in ya yi sallah a lokacin ko ya yi addu'a karɓaɓɓa ce saboda lokaci ne mai albarka shi ne fuska ta biyu na kan cewa akwai albarka a cikin sahur wato a cikin yin sahur albarkar shi ne mutum ya tashi a wannan lokacin ko ba a shi kansa abincin albarka ne da kuma cin abinci a wannan lokacin cin abinci a wannan lokacin ka san da yawa malaman tibbin nabawi suna cewa mutum da yake da wata cuta da bai san kanta ba to a lokacin sahur ya tashi ya karanta fatiha sau bakwai a cikin ruwa ya sha Allah zai tafi masa da wannan cutar saboda wannan lokaci ne mai albarka abinda aka ci a lokacin yana da albarka na alhaji bello na kun yi tafsirin shi ne na'am istighfarin malamai sun saboda fi'ilin irin sa Abdullahi bin Umar an ɗauke shi da ma'anar sa ne yalwa cewa al istighfar ana nufin addu'a wanda daga cikin sa din akwai istighfar wa bil asari hum yastaghfirun suna yin istighfari wal mustaghfirina bil ashab aka ruwaito nasi yace Abdullahi bin Umar ya kasance lokacin sahur yana ta addu'a yana tawilin wannan aya na'am na'am Alhaji Bello na'am wai idan daje yana azumi kuma yana jirgin Ethiopia kuma Ethiopia zai je can wajen karfe 11 dare ta wai wanne zai yi ya sha ruwa ai za ka sha ruwa ne yadda ka ga rana ta faɗi kana cikin jirgi idan a cikin jirgi ka ga rana ta faɗi shi kenan sai ka sha ruwa ka ga ba ka ganin rana kuma ka san na'am a to mai azumi dole ne ya sha ai ya ɗauka yana azumin ne ko mutum ba zai iya azumi ba zai iya to yaushe zai yi buɗe baki zai yi buɗe baki ne ba idan agogo ya ce masa a yanzu kamar alal misali kana cikin azumin sai a cikin agogo sai ka duba a jikin map da ake nuna inda tafiyar jirgi take yanzu kuna N'Djamena kuna saman N'Djamena sai ka duba a cikin app cewa yanzu lokacin magariba ya yi a N'Djamena amma kuma ga rana kana gani to duk da yake kuna kan N'Djamena kai ba dan N'Djamena ba ne a samaniyar jami'in na kashi sai rana ta faɗi ba ka ganinta sai ka kare azuminka ba kuma sai ka jira ka je Ethiopia ba ka ce a can za ka yi buɗe baki wallahu ta'ala a'lam na'am sa maganin ciwon ido ana azumi sa maganin ciwon ido ana azumi daga cikin malamai akwai wanda suke fatawa akan cewa babu komai kamar yadda yake fatawar Sheikh Bin Baz cewa maganin ciwon ido duk da yake zaka ji yana shiga cikin makogoro yayi fatawa akan cewa babu laifi akan yashi to amma kun san akwai daga cikin malamai magabata kamar irin su Hassan Basri sun ki ga mai azumi ya sanya kwalli tozali saboda idan mutum ya sanya tozali yana shiga cikin makogaro da in har kai a kai kaki za ka gaji saboda haka shi ma za a yi kiyasinsa a kan maganin ciwon ido za a yi kiyasinsa a kan tozali kamar yadda suka ƙi a sanya tozali a kar a sanya maganin ciwon ido kuma gaskiya ni da yawancin mutane haka nake musu fatawa da shi kar su sanya maganin ciwon ido suna cikin azumi su bari sai sun yi buɗe baki ko kuma da asuba kafin su yi sahur sai su sanya in ya zamanto cewar an yi musu aiki ne ko kuma wani dalili ya sanya kowace awa shida za su sanya to sai su sha azumin a matsayin marasa lafiya sai su sha azumin sannan in sun gama treatment din sai su rama waɗannan kwanakin in kuma sun ɗauki fatawar Sheikh Bin Baz ne to laba'ar ita ma dai fatawa ce wadda take da asali a cikin azumi amma ni dai fatawar da nake yi ma mutane masu sanya maganin ciwon ido shi ne kada su sanya shi a cikin ranar azumi da rana na'am alaikum assalam Alhaji Kabiru ita ce ta ƙarshe tambayarka shi azumin watan Ramadan baya daga cikin ibadar da ake furucin niyya da shi niyyar za ka kudura ne wato ka san cewar gobe Ramadan ne kuma za ka yi azumi shi ke na wannan niyya ce ba a suranta rashin niyya ga mai azumin watan Ramadan sai wanda ya kwanta bai sani ba an ga wata ko ba a ga wata ba ko? Kaga wanda ya kwanta an ga wata ko ba a ga wata ba zai kwanta ne da cewa to in gobe Ramadan ne ina azumi in ko gobe ba Ramadan ba ne ba na azumi to haka wannan bai yi niyya ba wannan bai yi niyya ba saboda haka in ma ya tashi da azumin wannan ranar sai ya sake ta tunda babu niyya saboda haka ita niyyar ta ba faɗa ake ba saboda abinda akan faɗa na kan cewa mutum ya ƙudurta niyyar zai azumin kwanakin gaba zai azumin Ramadan gaba ki ɗaya wannan wato ma'ana ya sanar da kansa ya san cewa wannan wata ne na Ramadan kuma yana da lafiya ba mace bace mai al'ada ko mai jinin biki kuma shi ba matafiyi ba ne saboda haka zai kwana da niyyar kan cewa zai tashi da azumi to ba sai ya maimaita ba a kowane rana wannan sanin cewar ya shiga cikin azumin watan Ramadan wannan ita ce niyya wadda ya kudurta Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah muna roƙanka ka karba addu'ar mu a wannan sa'a mai albarka da kake karban addu'ar bayinka Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka sanya mu mu dace da samun yardarka Allah ka taimake mu wajen ambatonka da godiyarka da yawan ibada da kyautata ibada gare ka Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ga wannan azumi na Ramadan Allah ka isar da mu wannan wata mai albarka Allah ka ba mu dacewa da yin azumi da kuma yin tarawih da sallar dare a fuskar da kake yarda da mu ya rabbal alamin Allah kuma ka karba daga gare mu Allah ka sanya mu a cikin masu samun babban rabo a cikin wannan wata Allah ka biya mana bukatunmu akwai yar uwa wadda ta rubuta takarda tana bayanin cewa ita bazawara ce tana da 'ya'ya guda biyu suna neman addu'ar ƴan uwa kan Allah madaukakin sarki ya bata miji nagari kuma ya sanya wa kasuwancin ta albarka. Allah ka biya mata bukatarta. Allah mu ma dukkan bukatun mu Allah ka biya mana. Magabatan mu Allah ka gafarta musu. Wanda suke dare Allah ka inganta musu rayuwar su. Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu. Sanya albarka a cikin iyalan mu. Sanya albarka a cikin dukiyoyin mu. Sanya albarka a cikin zuriyar mu. Sanya albarka a cikin ilimin mu. Allah ka sanya albarka a cikin garuruwan mu. Allah ka sanya albarka a cikin kasuwannin mu. Allah ka sanya albarka da aminci a cikin al'umman mu. Allah ka ba mu shugabanni nagari. Allah ka ba mu kyakkyawan shugabanci a wannan ƙasa ta mu. A dukkan matakan mulki na wannan ƙasa ta mu. Allah ka shiryar da wannan al'umma ya zuwa ga tafarkin daidai. Allah waɗanda suka ɗauki makami a kanmu muna roƙonka Allah ka ije mana sharrinsu. Allah waɗanda suke nufin wannan al'umma ta mu da sharri da makirci Allah ka yi mana maganin sharrinsu da makircinsu. Allah ka sa dukkan mummunan tanadin da suke ya zamanto tanadi ne a kan halakar da kawukansu. Allah muna roƙonka ta mayar da sharrinsu da kaidinsu ya zuwa gare su. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Rabbana amanna بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مقرب لما باعد ولا مباعد لمن قرب ولا هادي لمن أضلل ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.